أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، من أقر جدد قديم وقع الله سبحانه وتعالى من قوة من قوم يقام ونسافية أصبع يومنا تقوز قوات الرجب هجران النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشكرة دبود لليه قلود أربعين دبيو الكلام ميلادية يومنا أشيرين قوات بيو شكرة دبو بيو دا أشيرين دلعا. من داود إن شيء قبل كرات اللي تافين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ناب بمالمي الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب من فاتن الله سبحانه وتعالى مصر حما. إذن ينواصنا بي يوضى متاشبابي نتلاتين دتارا باب دمال كيتشوا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب da zai bayani akan hukuncin wanda ya jiyayya yi musu wani abu daga cikin sunayen Allah da sifofinsa. Yanzu malam ya dauke mu ya mai da mu nau'in tauhidi na uku daga cikin nau'o'in tauhidi da muka sani. Mun sani cewa tauhidi yana da kofofi guda uku. Akwai tauhidi na rububiyya, akwai tauhidi na uluhiyya, akwai kuma tauhidi na al-asma'i wa sifat. Mun yi bayani tun a baya lokuta mabambanta cewa idan aka ce tauhidur rububiyya, kadaita Allah a cikin rububiyya, rububiyya sune aikace-aikacen Allah. Duk wani aiki da nassi ya tabbatar da cewa Allah ya kadaita da wannan aikin, ka kudurta cewa Allah din shi ya kadaita da wannan aikin bai tarayya da kowa ba. Kamar halitta, kamar kashewa da rayarwa, kamar azurtawa, kamar saukar da ruwan sama, kamar fitar da tsarrai da makamantansu, duk waɗannan al'amura aikace-aikacen Allah ne, kuma shi kadai ne a cikin su bai tarayya da kowa ba, bai shawara da kowa, bai hada ƙarfi da kowa, ba kuma ya neman taimakon kowa gurin ya gudanar da waɗannan aikace-aikace nasa. Wannan shine tauhidur rububiyya. Tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah cikin aikace-aikacen bayi, aikace-aikacen da ya tabbata a cikin nassi cewa bauta ne ga Allah, da'a ne bayi idan sun yi shi sun yi ga Allah. To ka natsu ka yadda ka gamsu cewa ba a daukan waɗannan aikace-aikace kuma ayi wani Allah, ila an fahimci matsala, ba a daukan irin waɗannan aikace-aikace kuma ayi wani Allah. Kamar yadda muka sani irin su ruku'u da sujada, irin su yanka, irin su bakanci, irin su tawakkali, duka waɗannan nasosi sun zo akan cewa aikace-aikace ne waɗanda yake idan bayi suka yi su ga Allah to sun bauta ma Allah, to baya halasta kuma ka raba ma Allah wannan da wani daga cikin bayinsa. Wannan shine tauhidi kashi na biyu, tauhidul uluhiyya. To tauhidi kashi na uku shine kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa. Duk wata suna ko wata sifa wacce ta zo a cikin nassin Qur'ani da Sunna cewa ta tabbata ga Allah, to ka yadda cewa Allah ne makadaici a cikin wannan sunan ko sifar. Koda ko wani lokaci kana iya ganin sunan yayi daidai da sunan wani, to ka dauka wannan sunan a zahirin kawai na lafazi ne, amma ba irin ma'anan ba. Abinda ake nufi a nan shine kana iya ganin a ce maka Allah al-alim, mai ilimi. Kana iya samun wani malami a ce fulanun alim, wani ma mai ilimi ne. To ka gamsu cewa ilmullahi, cewa ilimin Allah ba irin ilimin wancan ba. Duk wani mai ilimi, ilimin shi tauyayye ne, na kasashen ilimi ne, amma ilimin Allah cikakke ne. Kuma duk wata ma'ana ta ilimi tana karkashin wannan sifa ta Allah subhanahu wataala ko suna ta Allah subhanahu wataala. Babu yadda za a yi imanin mutum ya inganta, imani ya cika, har sai ya rufe waɗannan ƙofofi guda uku gabaki ɗaya. Ya kadaita Allah a cikin rububiyya, aikace-aikacen Allah. Ya kadaita Allah a cikin uluhiyya, aikace-aikacen da bayi suke ma Allah ya kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa kana suka gamsu cewa Allah subhanahu wata'ala bashi da takwara bashi da kini bashi da abokin tarayya a cikin duk wata suna da ta tabbata cewa suna ce ga Allah duk wata sifa da ta tabbata cewa sifa ce ga Allah to Allah shine makadaici a cikin ta kuma yana da mafi cikanta mafi kololuwan ma'ananta wayannan sune kofofin tauhidi guda uku to a wannan babi da malam ya kawo mana anan yana son ya tattauna ne akan wannan kofa ta uku tauhidul asma'i was sifati tauhidin dake magana akan sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wata'ala aqidan musulmi shine duk abin da ya tabbata a cikin nassin qur'ani da sunna cewa suna ne na Allah ko sifa ce ta Allah to za su tabbatar da wannan sunan ko sifa ba tare da sun yi tamfili sun kamanta ta da wani abu ba ba kuma tare da sun kore mu Allah wannan sifofin ba an fahimce da kyau jama'a musulmi ba tare da an kamanta Allah ba idan aka ce Allah wa huwa as-sami'ul basir Allah as-sami'u ne kuma al-basir me ji ne me gani to zaka tabbatar ma Allah da sifan ji da gani amma ba tare da ka kamanta shi da ji da gani irin da mutane ba ko na wani daga cikin halittu gabaki daya zaka ba zaka ce Allah yana ji da kunni ba ba aike ka ba ba zaka ce Allah yana gani ga irin ganin da yake kaman gani da ido ba aike ka ba sai dai ka gamsu ka nutsu cewa Allah yana ji yana gani ya hakikanin jin Allah yake ya hakikanin galan Allah yake kai baka san hakikanin yanda yake ba dan baka taba ganin Allah kaga inda jin nashi da ganin shi yake ba amma dai ka gamsu ka nutsu 100% cewa Allah yana ji yana jin duka motsin bayi da zantuttukan su da komi da komi na su yana ganin bayi da motsin su da aikace-aikacen su da duk abin da suke yi amma ya hakikanin yanayin ganin Allah yake to baka sani ba ba kuma zaka kamanta shi da wani abin halitta ba burin baka wani misali da bayi idan aka ce mutum yana gani ka san yana ganin abin da yake fuskanta ne ta gaba amma bai ganin abin da ke bayan shi sai dai a cikin hakkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da nasi yazo cewa yana ga ya musahabbai in aka zo sallah ina ganin ku ta baya na kamar inda nake ganin ku ta gaba ne kaga wannan nasi yazo da shi amma abin da ya boye a bayan ginin nan ai bawa baya gani sai dai irin karamomin da Allah kan yi mawaliyai wani lokaci bawa yana zaune a nan sai Allah ya nuna mishi nisan duniya kamar yadda ya faru ga sayyidina Umar yana kan minbari a masallacin shi ya hango filin yaki da ya tura jakawo wannan kuma wani nau'i ne na karama idan Allah ya sani yana son ya girma bai sai ya bude mishi irin wannan sune suke kira mu kashafat kashafi da zaka ji yanzu suna amfani da shi akwai kashafi na hakika akwai kuma na ƙarya da ƙarerai da mutane suka kirkiro to ganin bayi sananne ne to ganin Allah fa babu wanda ya sai sufanta maka ga hakikanin yanda Allah subhanahu wataala yake gani to wannan shine babin da zamu tattauna akai akwai masaloli da dama a cikin tauhidul asma'i was sifat amma zamu tattauna akan su insha Allah ta'ala idan mun zo littafin al-aqidatul wasatiyya littafin da zamu yi bayan wannan insha Allah da haka yanzu dai a gurguje kuma a takeice bari mu karanta babin bale yake cewa babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifati babin hukuncin wanda ya musanta wani abu daga cikin sunayen Allah da sifofinsa sai malam bai faɗi hukuncin ba sai ya ce babin hukuncin wanda ya musanta wani abu daga cikin sunayen Allah da sifofinsa to me hukuncin sa malam bai faɗi ba sai ya bari nassin da zai kawo maka ya hukunta maka mene hukuncin sa kun fahimta jama'a da kyau to hukuncin sa kafin mu kawo nassin shine ya kafirta saboda ya kawo fadin Allah wa hum yakfuruna birrahman cewa kafirai suna kafirce mu sunan Allah na arrahman sai Allah ya amfani da kalmar kafirci wa hum yakfuruna birrahman suna kafirce mu sunan Allah na arrahman to zamu ji ainihin fasarin wannan aya kamar yadda malam ya kawo ta wannan aya malai cewa qaulillahi ta'ala da fadin Allah subhanahu wata'ala wa hum yakfuruna birrahman suna kafirce mu sunan Allah na arrahman kamar yadda yazo a cikin asbabun nuzul lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi sulhun hudaybiya tare da mutanen makka sun turo wani sahabi dan ya musulunta daga baya ana kiran shi suhail bin amr shine kakakin mutanen makka a wannan lokaci ya kware gurin iya magana gashi ya iya magana gashi da hangen nesa ba a yi mishi wayoshi kwararre ne yana da wayo kware da gaske sai suka turo shi je tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to lokacin da aka gama ittifakin sulhun da aka yi sai annabi ya umurci wani mai rubutu daga cikin masu rubutu sai ya ce to rubuta abin da muka yi ittifaki ka rubuta bismillahir rahmanir rahim nan take suhail bin amr ya ce a ar-rahman ba mu yadda shi a cikin sunayen Allah ba mu ba mu san wani ar-rahman ba illa rahmanu ya mama mu mun san musailamah al-kazzab ko shine rahman sai suka kafirce mu wannan sunan Allah na ar-rahman ba wai sun kafirce mu Allah bane sunan kawai suka kafirce ma amma ai sun yadda da Allah wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna man la yaquluna Allah in ka tambaye su waye halicci samai da kasai za su ce maka Allah da ka sun yadda da Allah amma sunan Allah na ar-rahman ba su yadda da shi ba suka ce mu ba mu san wani ar-rahman ba sai dai rahmanu ya mama shine musailamah al-kazzab shi kadai muka sani ar-rahman to sai Allah subhanahu wataala sai ya fadu wannan daga cikin kofofin kafirci wannan aya tana cikin suratul ra'd farkon ayan yana cewa ne kazalika arsalnaka fi ummatin adkhalat min qablha umaman litatlu alaihim alladhi awhayna ilayk wa hum yakfuruna birrahman Allah ce mun aike ka zuwa ga wata al'umma kafin kai waɗansu annabawan an aike su zuwa ga waɗansu al'ummomin da suka zo kafin su amma kai mun aike ka ne litatlu alaihim alladhi awhayna ilayk domin ka karanta musu abin nan da muke yin maka wahayin shi shine alqur'ani alhalin wahum yakfuruna birrahman su suna kafirce mu sunan Allah na arrahman to kaga kenan wanda ya kafirce mu wani suna daga cikin sunayen Allah wanda ya tabbata cewa suna ne na Allah ya tabbata ko dai a cikin alqur'ani mai girma ko kuma a cikin ingantacciyar sunna kuma sunnan ta bayyana gare ka sai mutun ya kafirce mata to wannan la shakka ya kafirta sai ya musunta sai ya ƙaryata ta to la shakka ya kafirta sai dai nan mala ya kawo man jahada wanda ya musu to musu yana zuwa ta kofofi guda biyu ne akwai musu ta kofan ƙaryatawa mutun ya musu ta hanyar ya ƙaryata ya ce bai yadda ba a ce mishi Allah as-sami'u ne al-basiru ya ce ƙarya ne ba as-sami'u bane ba al-basiru bane kaga ya ƙaryata ke wannan la shakka kafirci ne katsa saboda me saboda ya ƙaryata Allah subhanahu wataala duk wanda ya ƙaryata Allah ya kafirta akwai irin waɗannan sifofin a cikin Qur'ani akwai irin waɗannan sifofin a cikin sunna duk wanda sunna ta zo da wata sifa ko wata suna ta Allah kuma wannan sunnan ko in ce hadisin ingantacce ne kuma ya isha mutum kuma ta hanyar da ya isha bawa hanya ce ingantacciya babu wata ƙaiƙayi a cikin ta sai bawa ya ce ban yadda ba to wannan mutum ya kafirta akwai kuma wanda zai musu ba ƙaryatawa yayi ba amma yayi musu ne ta kofan tawili eh na yadda as-sami'u ne na yadda al-basiru ne ko kuma na yadda tunda Allah ce yadullahi fawqa aydihim Allah yana da hannu amma fa ba hannu ake nufi ba na yadda da wannan cewa Allah yana da hannu amma ba hannu ake nufi ba sai tawili ya ce ga wani abu da ake nufi idan wannan abin da ya kawo ya yi tawilin shi idan alharce yana iya daukan haka to wannan mutum ya zama fasiki saboda ya juyar da wata ma'ana cikin haƙƙin Allah amma saukinta shine alharce wannan abin yana iya zuwa a haka misali sai aka ce yadullahi fawqa aydihim yadullahi ma'anan yadu kowa san ma'anan yadu shine mene hannu to abin da ya waje baka tabbatar ma Allah kenan sai wani ya ce a yadullahi abin da ake nufi shine ni'mar Allah a larabci yaduna iya zuwa da ma'anar ni'ima ko karfi kun gane in aka ce yadu wannan yana da yadu bi ma'ana yana niƙawa yana da kyauta ko yana da taimako ko makamantan wannan a ce tsolil yadi a ce fulanin yana da tsolil yadi wani yana da tsawon hannu me yake nufi yana da niƙawa da kyauta to kaga ko a larabce yana iya daukan wata ma'ana to amma a cikin haƙin Allah baya halasta ka karkatar da ma'ana to amma tunda dai a larabce yana iya dauka to sai a ce mutum ya zama fasiki ya juyar da wata ma'ana yayi tawili tawilin da yake kuma ba shine Allah ke nufi ba shine annabi ke nufi ba in ko a larabce kwata kwata wannan abin bai dauka to mutum shi ma ya karkatar da wannan tawili kamar wanda za a ce mishi bal yadahu mabsuṭatani hannayen Allah guda biyu shimfidaddu ne sai ya ce abinda ake nufi da hannayen Allah shine sama da ƙasa a larabci ana kiran sama a ce mata yadu ana kiran ƙasa a ce mata yadu to kaga larabci ba zai karbi wannan ba to da haka wannan tawilin da yayi ya ƙaryata Allah subhanahu wataala da haka shi ma wannan kofa ne daga cikin kofofin kafirci jama'a musulmi mun fahimci wannan da kyau da haka babu makawa sai ka tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da ka misalta wannan sifan ko sunan da Allah ya tabbatar ma kansa da wani daga cikin bayi ba za kuma ka tsarkake Allah ba tare da kuma ka kore saboda neman tsarkake Allah subhanahu wataala wannan ita ce kaida da haka shine yake cewa wa hum yakfuruna bir rahman suna kafirce ma sunan Allah na ar-rahman akwai kungiyoyi da suka sanu cikin kungiyoyin da suke jibinta kansu da musulunci wurin kore ma Allah subhanahu wataala sunaye da sifofi ko kuma tawilinta kaman jahmiya wata kungiya ne idan mun zo al-aqidatul wasatiyya insha Allah ta'ala zamu magana akan ta sosai amma na san mun tattauna akan ta a munasabobi da dama jahmiya wata kungiya ce wacce take tun zamanin tabi'ai ta bayyana jahm bin dirham shine wato ainihin jagoran wannan wanda ya samu aqidansa daga al-ja'd bin dirham shine oga a cikin aqida wanda yake daya daga cikin sarakunan musulunci yanka shi yayi ma ranar sallah saboda zindiƙancin shi aqidansa ita ce kore ma Allah sunaye da sifofi abinda kuma ya kai shi zuwa ga wannan mummunan aqida wai neman a tsarkake Allah kun gane wai neman ya tsarkake Allah idan aka ce mishi Allah subhanahu wataala ya ce huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani sai ya ce ah to haka ce Allah mai ji ne mai gani mutum ma yana ji yana gani to mun maida Allah kaman wani gangan jiki kenan mun maida Allah mutum kenan in aka ce to Allah yana da ido Allah ya tabbatar ma kansa da ido tajribi a ayunina jirgin annabin hu tana tafiya akan idan mu sai ya ce to in muka ce Allah yana da ido mutum ma yana da ido to mun sifanta Allah da mutum kenan in aka ce yadullahi hannun Allah sai ya ce in muka sifanta Allah da hannu to kaga ai mun sifanta shi da mutum to haka suka yi ta kawo irin waɗannan ta abinnan tawiloli har dai daga ƙarshe suka kai ga natijan cewa kai Allah ba shi da as-sam'u ba shi da al-basaru ba shi da al-ainu ba shi da al-yadu ba shi da as-saqu ba shi da kara duk wata sifa da suna ta Allah sai suka kore ta kila an fahimta jahmiya kenan to jahmiyan nan kuma ittifaqin malaman musulunci ne cewa kafire ne shine har al-imam ibn qayyim ya kawo laqad taqallada kufrum 50 fi 20 min al-ulama'i fil buldain yace malamai 50 so 10 suka kaifarsa jami'a 50 so 10 nawa 150 50 so 10 yace duk da bambancin zamunan su da lokutan su da garuruwan su amma malaman musulunci 150 sun yi ittifaqi akan cewa jami'a kafire ne har shine al-imam ibn qayyim yake cewa wallala ka'iyul imam hakahu anhum bal قد حكاه قبله الطبراني الامام الطبراني ما طبراني يا كوكب الامام اللالكائي anna taba zuwa muku da littafin al-Imam al-Lalaka'i sharh usul i'tiqad ahli sunnah muka karanta maganganun al-Imam al-Lalaka'i da malaman da ya rattabo su malamai guda 150 da wani abiyar rattabo idan ba ku manta ba a cikin littafin sa wannan da na kawo cewa duk sun ittifaqi cewa jahmiya kafirai saboda cikin miyagun aqidunsu suna kore ma Allah sifofi da sunayi da haka su auren su ma fa sun kore samun Allah kwata kwata dan sai da ta kai ga sun kai ga suna fadin cewa in ma har akwai Allah to ba shi da suna ba shi da sifa ba kuma shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a tsakiya ba shi a duniya ba shi a wajenta saboda su auren su in aka ce Allah na cikin duniya to yayi kama da talikai in aka ce ba shi a wajen duniya yayi kama da wadansu talikan da haka a ƙarshe dai suka kai ga cewa kawai fa babu Allah ko kuma akwai Allah amma a tunani kawai saboda bai da suna bai da sifa bai da komai ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a duniya ba shi a wajenta kaga wannan babu kenan ai in aka samu ƙwararren wanda ya ƙware wurin harshe aka ce ga ya mana me ake nufi da babu shine zai ce abinda bai da sifa bai da suna ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a ko'ina shine babu to haka suka tabbatar ma Allah subhanahu wataala to shi yasa malaman musulunci suka gamsu suka yadda cewa jahmiya kafirai ne kannunsu a cikin wannan al'amari sune mu'tazila mu'tazila sun kora sunayen Allah da sifofin Allah da dama sai suka tafi akan cewa sunayen Allah asma ne mujarrada waɗansu sunayen da ke ba su da wata ma'ana in ka ji an ce sami'un ba mai ji kenan ba sai su ce sami'un bila sam'i mai ji ne amma baya ji basirun bila basari yana gani amma bai gani bi ma'ana asma ne mujarrada sunaye ne wanda yake babu wata ma'ana a ƙarƙashin su kamar sunayen mu mutane galibin mu sunayen mu mujarrada ne sunaye ne kuma babu wata ma'ana a ƙarƙashin ta kila ba ku gane ba yanzu misali mu dauki Abdullahi kana iya ganin wani mutum a ce sunan shi Abdullahi amma bakin asharari kun gane wani lokaci ma mushriki ne yana sharka da Allah amma sunan shi Abdullahi wannan sunan ta jace shi da haka al-ismul mujarrad kenan kawai suna ne bai da wani ma'ana kana iya ganin wani mutum bakin marowaci a ce sunan shi mallan kyauta kun gane kuma sunan shi kenan kyauta amma marowaci sunan ya dace da aikin shi kaga ismin ne kawai mujarrad bai da wani ma'ana galibin sunan mu haka yake kawai mukan sanya su ne tabarrukan dan neman Allah ya sa mu mu dace da albarkan masu sunan Abubakarin me ma'ana Abubakar ah babu duwa baba bikara ba usta kai kuma da yake budurwan da yake ranka ko shi da yake budurwan ke ransa misali a ce Abubakarin kuma kila ko akwai bai da shi ballantana wata ƴar raƙuma amma gashi an ce mishi Abubakarin ko ba haka bane a ce mishi misali a ce mishi Ali ba Ali madaukaki kenan ba mai kima amma maroƙi ne mabaraci ne kun gane dan maulani akwai daraja a ciki to kaga sunayen mu galibi asma ne mujarrada ko a ce mutum sunan shi Qasim amma shi bai raba kone ko mata bibiye da su ballanta na raba kwanan wancan da kwanan wancan kuma sunan shi Qasim kun gane da haka galibin sunan mu asma ne mujarrada to haka mu'tazila suka tafi akan sunan Allah shi asma ne mujarrada sunaye ne wanda yake ba su da wani ma'ana a karkashin su da haka idan aka ce Allah subhanahu wataala al-alim to karka dauka Allah subhanahu wataala yana da wani sifofi wanda ke karkashin al-ilm babu kawai suna ne mujarrad to kaga sun kore waɗansu sunayen kuma sun yi tawilin waɗansu sunayen galibin mu'tazila su ma kafirai galibin mu'tazila malamai da dama sun kafirta su saboda sun kore ma Allah sifofi da sunaye da yawa wanda yake ga sunayen a cikin Qur'ani mai girma ga sunan kuma a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam misali daya shine yanda suka kore magana sifar magana ga Allah shi yasa a gurin mu'tazila su ba su yadda Al-Qur'ani mai girma maganar Allah bane su a wurin mu'tazila alqur'ani halittan Allah ne ya halicci ma'anan sai cusa ta a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga qur'ani halittacce ne in kaje suna fada akan wai qur'ani maganan Allah ne ko ba maganan Allah bane inda suke so su kai shine a kore ma Allah sifan magana din kila an gane har sun ka kawo din su adiyat na shiriri ta wa innal kalama li fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu alayhi dalila wai magana ai zuciya ce ke magana harshe kawai fasara yake yi to su ma mu'tazila suna kore ma Allah sifofi to waɗanda suke bin su a wannan babin su ne rafida ɗan shi'a su ma suna da wannan bakar sifa suna kore ma Allah sunaye da sifofi sai sunan da suka ga dama su tabbatar ma Allah za su tabbatar wacce ta dace da aqidin su wacce ta ci karo da aqidin su za su kore ta ko da qur'ani ya tabbatar da ita su ma nan kafirai ne to waɗanda suke raka su a waɗannan babin kannin mu'tazila su ne asha'ira asha'ira ita ce aqidar da muka gaje ta a ƙasar nan amma alhamdulillah yanzu sunna ta zo an wuce wuri sai dai daidai kuma mutane kuma suna nan akan ta ita ce aqidan da ke cikin littafin hayatul islam wanda da ita muke karanta a makarantun islamiyya da qawaidi a ƙasar sakallahu khair aqidan qawaidi kenan aqidan da ke cikin ba fiqhun ba fiqhun na mazhaban malikiyya ce amma aqidar aqidar asha'irani su a wurin sa sufofin Allah kawai guda bakwai duk sauran sun kore su ne wannan al-ilmu al-qudratu al-wanini al-wanini guda bakwai duk sauran sun kore su ga Allah subhanahu wataala kila an fahimce ni da kyau to da haka waɗannan su ne kungiyoyi waɗanda suka sanu wurin kore sufofin Allah da sunayensa to duk wanda ya bi tafarkin su to ya fada cikin wannan bala'i in ya kore suna ko sifa bayan qur'ani ya zo da shi ko ingantaccen sunna ta zo da shi sai ya kore to wannan ya fada cikin kafirci in yayi tawili tawilin da yake harshen larabci ba zai karba ba shi ma fada cikin kafirci in kuma yayi tawili harshen larabci na iya karba to wannan bai fada cikin kafirci ba amma yayi fasikanci dan ya juyar da ma'anan da Allah subhanahu wataala ya saukar da littafinsa da wannan harshe na larabci a asalin magana duk inda aka yi magana ana nufin hakikanin ta ne in ana nufin sabanin hakikanin ma'ana to yanayi zai hukunta me ake nufi idan aka zo aka ce na ga zaki dole ne kowa fahimci zakin kake nufi in kana nufin ba zakin da kowa sani bane sai ka yi mishi kaidi kace kai ai na je fada malam sai ga zaki akan kujera ga fadawa ake yi wani shi kayi mu abin iyaka kenan ka nuna ba zakin cin kake nufi ba sarki kake nufi kaga sai da ka kawo amma ka ce yau na ga zaki yanzu nan naga wani littafi ana bayani akan zaki akwai wanda zai fahimci sarki kake nufi ko zai fahimci zaki kake nufi saboda a asalin magana hakikanin ta ake nufi in akwai abin da zai canza hakikanin magana to yanayin zai hukunta abin da ake nufi da haka dai inda aka ce yadullahi hannun Allah hannun ake nufi kuma nassin Qur'ani ko sunna bai zo da kora wannan ba to da haka dole ka bar shi a matsayin hannun haka nan duka sifofin Allah da sunayen Allah subhanahu wataala da haka ka'ida dai kamar yadda nake cewa zaka tabbatar ma Allah subhanahu wataala da abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da kamantawa ba za kuma ka tsarkake Allah ba tare da korewa ba na ce muku jahmiya da mu'tazila da wane ne wai neman tsarkake Allah ne ya kai su zuwa ga kore sifofin Allah da sunayensa cewa in aka ce Allah yana da sifa kaza to yayi kamanceceniya da bayi to sai a kore da haka sai suka kore sifofin Allah shi ko Allah subhanahu wataala yana cewa ne laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un Allah ba bai kama da komai ba tamthil bai kama da komai ba bai kama da kowa ba sai ya kore sai ya ce wa huwa as-sami'ul basir a daidai wannan lokacin kuma Allah as-sami'u ne al-basir ne ku lura da uslubin sai da ya kore ya ce Allah bai kama da komai ba bai kama da kowa ba ka'idin da muka yi ta a cikin abin nan tazkiyatun nafs akwai takhliya da tahliya sai da aka kawo takhliya aka kore aka wofintar cewa Allah bai kama da komai ba sannan sai aka tabbatar da at-tahliya abin da yake daidai din sai aka cewa huwa sami'ul basir kuma a daidai wannan lokaci Allah mai ji ne ne bai kun gane da wannan sai malamin suke cewa kenan zaka tabbatar ma Allah ba tare da kai tamthil ba saboda ya cewa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani to da ka ji da gani da sauran sifofi sun tabbata ga Allah amma yayi kama da wani a'a laysa kamithlihi shay'un za kuma ka tsarkake Allah daga kamanceceniya da bayi a daidai wannan lokacin kuma ba tare da ka kore ma Allah sifofi ba da ka sai ka ce jin Allah irin wacce ta dace da buwayansa ganin Allah irin wacce ta dace da buwayansa hannun Allah irin wacce ta dace da buwayansa idan Allah irin wacce ta dace da buwayansa kubrin Allah irin wacce ta dace da buwayansa da sauran sifofi da sunayen Allah haka zaka tafiyar da su jama'a kun fahimci wannan da kyau to Allah shi mana muwafaka shine yake cewa hum yakfuruna birrahman sai Allah ce qul huwa rabbi tunda suna kafir ce ma sunan Allah na arrahman ba suna kafir ce ma Allah ba suna kafir ce ma sunan arrahman to tunda haka ne qul huwa rabbi gaya musu cewa ni arrahman din nan shine abin bauta na gaskiya la ilaha illa huwa babu abin bauta akan gaskiya da cancanta sai shi ba alfarma bace ba taimako bace ba taimako bane ga Allah cancanta ne Allah subhanahu wataala a bauta masa alaihi tawakkaltu akan Allah na dogara wa ilaihi matab kuma gare shi nake fuskantar da tuba na nake maida al'amura na idan nayi laifi sai in bar wannan laifin sai in dawo zuwa ga rishi subhanahu wataala ina mai tuba da wannan zamu fahimci ashe duk wanda ya kafirce mu wani abu daga cikin sunayen Allah ko sifofinsa to ya kafirta Allah ka shiryatar da mali ya ce wa fi sahihi al-bukhari yazo a cikin littafin sahihi al-bukhari qala ali hadithu an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu sayyidina ali yake cewa kamar yanda yazo a cikin sahihi al-bukhari yace hadithu an-nas bima ya'rifun ko gaya ma mutane hadisan da suka sani aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu kuna son a ƙaryata Allah da manzansa ne wannan magana ta sayyidina Ali ne kamar yanda ya kawo a cikin sahih al-bukhari ta'liqan sai malamai suka ce to mene yasa malam ya kawo wannan asarin a daidai wannan babin da ke magana akan sunayen Allah da sifofinsa sai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko suka ce wato sunayen Allah da sifofin Allah ba su daga cikin nasosan da idan an gaya ma mutane wai za su samu matsala a kai saboda kowace zuciya ko a ce kowane hankali yana daidai da shari'a da haka duk inda ka gaya mutum sunan Allah ko sifan Allah da ya zo a cikin Qur'ani ko a cikin sunna babu laifi sai dai in mutum kuma fasikancin shi da raunin zuciyar shi da gurbacin zuciyar shi ta kai shi zuwa ga ya musun wannan sunan amma sunayen Allah da sifofin Allah karkar suke duk wanda aka gaya ma wannan babu damuwa a kansa da haka ba shi daga cikin irin nasosan da za a ce wai a boye ma mutane ko abin da ya kama da haka haka waɗansu malamai suka faɗi matukan dai nasu ya inganta to a faɗi dan suna ganin bima ya'rifun bima'ana abin da mutane suka sani suka san shi a nasance qur'ani ya kawo ko kuma ingantaccen hadisi duk abin da qur'ani ya kawo to arafahu an-nas duk abin da ingantaccen hadisi ya kawo arafahu an-nas mutane sun san shi har za su kafa sukan kafa hujja da hadisin da al-imam muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakunu fi akhir az-zaman dajjaluna kazzabun yace a ƙarshen zamani za a samu ɗansu mutane dujalawa ne tantagaryen makaryata ne ya atunakum bi ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum za su rika zuwa muku da waɗansu hadisai na ƙarerayi wanda yake da ku da iyayenku malamai duk ba ku san su ba kenan ashe duk abin da malaman hadisi suka san shi a matsayin hadisi ne ingantacce din an kawo shi an yi bayanin shi ashe babu aibi a ciki inda aibi yake shine a kawo hadisan da yake malamai ba san shi ba malamai ba su san shi ba al-Imam Ahmad bai san shi ba al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Tabarani al-Imam Ibn Khuzaima aje ga dabakata sahabbai duk ba su san shi ba dan haka abin nan kar a rika kawo mutane shi dan wannan zai rike ta musu tunani zai kuma gurbata musu aqida to haka in ko abu ya tabbata a cikin Qur'ani da Sunna ingantacciya ko da a cikin sufofin Allah ne da sunayensa babu laifi a gayan mutane domin duk nagartaccen hankali zai dauki wannan kuma zai gane haka wadansu malami suka fassara wannan amma magana mafi inganci shine malam ya kawo wannan ne domin ya nuni akan cewa kai ne bayani kada ka dauko duka bayanan abin da ke da alaka da sifofin Allah da sunayensa kace zaka sauke mu mutane lokaci daya ko a gaba daya tana iya kai ga wani ya musun Qur'anin ko ya musun sunnan ba din yana ƙaryata Allah ba sai dai irin hanyar da kai bi kai ka isar masa da wannan sako kun gane shine sai malaika asarin sayyidina Aliyu cewa ko gaya mu mutane abin da hankalinsu zai dauka wato ka bi mutane mataki mataki ka bi su dalaftan su yanayi bayan yanayi lokaci bayan lokaci burin baku misali la'akari da cewa kuma din ai bayo kuka fara karatun tauhidi ba an yi karatun tauhidi da yawa a baya so da haka za ku fahimci wannan misali amma da ka je ka samu wani bakauye sai ka ce masa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita a girbishin al'arshi haka ne ko ba haka bane sannan Allah subhanahu wata'ala yana sakkowa saman duniya idan dare ya rage ɗayan ukun karshe sai ka ce mishi a wannan lokacin ya daidaita a al'arshi kuma yana sakowa saman duniya ba kuma ya barin al'arshinsa na? To bari mu gama da wannan misalin din su gane kun gane abin da nake nufi a ce Allah zai sakko saman duniya irin sako wanda ya dace da buwayensa a kuma daidai wannan lokacin bai bar al'arshin ba wanda zai ce Allah nan ba zai yi ba ko ba haka bane yana nan madaukaki a birbishin al'arshi kuma a daidai wannan lokacin ya sakko saman duniya hankalin wani bakawai zai dauki wannan in nace bakawai ina nufin wanda bai karatu ba sai ga zai sakko kuma bai bar gurin ba kai wallahi ba zai yi ba kaga ya ƙaryata Allah ya ƙaryata annabi amma ba a matsayin ya ƙaryata Allah da annabi ba kai ne kai garajin isan mishi da wannan sakon sai ka kasa fahimta il an fahimci irin wannan matsala ba zan ta zurfafa cikin misalan ba wannan ma na bada misali ɗaya ne domin kan ne ma in jefa ku cikin wannan fitina in ka dauki matsalan kaddara da aikace aikacen bayi da sakamako akan aikace aikacen in ka zurfafa wani na iya rikitar da wani to alhamdulillah sai ka bar mutane a imaninsu ijmalan imaninsu dunkulalle duk wanda ka tambaya ka yadda shin Allah mai iko ne akan komi zai ce na yadda Allah mai iko ne akan komi to a wannan lokacin tunda ya yadda Allah mai iko ne akan komi ya fa yadda kenan cewa Allah zai daidaita al'arshi kuma zai sako saman duniya ba kuma tare da ya bar al'arshin ba ya yadda da haka amma a fakaice amma kana fito mishi da abin karara sai shakka ta zo mishi to ka kyale shi a wancan tunanin cewa ya yadda dai kawai wallahi ala kulli shay'in qadir shikenan ka bashi a haka ka bashi akan cewa Allah shine ya kaddara komai da faruwansa kuma ya yadda cewa Allah zai yi sakamako gobe kiyama ka bashi a haka kar ka zurfafa kai ta dauko waɗansu matsaloli masu zurfi hatta kai ga farsa a to idan ko aka ce kaza to kuma gashi kaza anya ko ba kaza a wurin nan irin abin da ya jefa miyagun aqidu cikin bid'o'i kenan irin su khawarij irin su ji abin nan irin su murji'a da irin su jabariya duk irin wannan miyagun tunanin shi ya jefa su a ciki so da haka sai ka bar mutane a cikin gamammiyar aqidun kila kun fahimta da haka wannan shine makasudin da ya sanya malam ya kawo wannan a cikin wannan babi kai malami mai karantarwa mai da'awa mai wa'azi in ka tashi za ka yi bayani kai bayani daidai gurgurdun abin da hankalin mutane zai dauka suna ƙara gaba kana ƙara musu suna ƙara gaba kana ƙara musu suna ƙara gaba kana ƙara musu amma in kace rana ɗaya zaka ga ya musu komi a ranar za a yi uwar watsi dan za a ta kare ta Allah ne kila kun fahimta har su masu wannan hadisin suna ƙara masu wannan bayanin suna ƙara daure bayanin su da asalin kuma da aka samu daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud wanda shi kuma al-Imam Muslim ya rawaito yace innaka lan tuhaddisa qauman hadisan la tabluguhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna al-Imam Muslim ya kawo wannan duk lokacin da kai mu mutane wata magana wanda hankalin su bai kai kanta ba to sai waɗansu sun fada cikin fitina ko dai wani ya rika ganin kai malamin nan ko dai ƙarya shato ya fadi ne ko kuma wani ya ce kai wannan a cewa annabi ya ce kaza wannan ba zai taba yiwuwa ba kaga ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama to mutum ya fada cikin fitina wata fitina ta wuce mutumin da ke shakka akan maganar Allah ko maganar annabi to amma wane ne ya jefa wannan mutumin cikin shakka kai saboda kai ne ka je ka dauko dukkanin sosan da suke magana akan sunayen Allah da sifofin Allah sai ka jire mishi lokaci daya akwai waɗansu sifofi da sunaye waɗanda idan ka ambace su to waɗansu ƴan bid'a za su yi fassarar da zai ƙara tabbatar da su akan bid'ai burin kawo wannan ba don fassarar shi shine daidai ba akwai hadisi da ke cewa خلق الله آدم على صورته زام تتونا إن شاء الله تعالى قولي أتكن وسطية كوكما أتكن شرح السنة إن شاء الله تعالى خلق الله آدم على صورته سيوى الله لك النبي آدم أكان صورا سيوى الأنس سيسكة تتونا إن أدبتن حديث الصفات حديث صفوت الله نأبت أحدا سيوى صورا النبي آدم شيني صورا الله kun gane wannan fassaran ba wai mun yi din shi bane ba shine daidai ba fassaran gaskiya bake ne amma akwai malamai ahlus sunna kuma da suka yadda da wannan fassara suka aje wannan hadisin a cikin ahadisus sifat hadisan da ke magana akan sifofin Allah da haka ba za su kutsa a cikin wannan hadisin ba to mu dauki wannan sai ka zo ka dauka kai irin fassaran da kai yadda da shi din wannan yana daga cikin hadisan sifofin Allah idan ka gaya ma wani mutum kafin ya zurfi a cikin tauhidi ba zai dauki aqidan mushabbiha ba zai dauki hadisin aqidan mushabbiha waɗanda suke kamanta Allah da bayi sai su ce dama akwai waɗanda suka tafi akan cewa kai sufi sun gama binciken su ko sun gamo fa Allah fa gangan jiki ne irin mutum ne ba mutum ne saboda sifan kaza da sifan kaza da sifan kaza da sifan kaza da sifan mutane to kuma an sifanta Allah ne da haka su a wurin su Allah mutum ne wa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ka gane to idan ka kawo musu irin wannan hadisin kafin su yi zurfi a cikin tauhidi ba za su fada cikin wancan gurbataccen aqidan ba to kaga hikiman ka a wannan lokacin sai ka kani ka kawo wannan hadisin na ce muku wannan hadisin ba fassaran shi kenan ba za mu ji fassaran shi insha Allah ta'ala idan lokaci ya zo to sai ka gaya wa mutane abinda hankalinsu zai kama kuma kwakwalwansu za ta ɗauka idan kai wannan sai ka zauna lafiya Allah shi datar da mu malai ce wara Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani al-Yamani ya rawaito an Ma'mar bin Rashid al-Azdi daga an ibn Tawus Abdullah ibn Tawus an abihi Tawus bin Kaysan al-Makki an ibn Abbas daga sayyidina Abdullah dan Abbas أنه رأى الرجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات المجلس سيدنا عبد الله بن عباس ونمتن ينازوني سيأكا كاون حديثي وندكي مغانا أكن صفر الله وتصفة لكتكن صفوفين الله بأكا وصفا با سيو النمتن انتفض جكين شفارك دعوة جكين شفارك دعوة ya fara nuna damuwa da musu akan wannan sifan da za a kawo na Allah shine ma'anar intafada istinkaran li zalika yana musun wannan sunan da za a kawo ko sifan an kawo hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kuma wanda ya kawo din malamin majalisin ne shine sayyidina Abdullahi dan Abbas kaga baka da bukatun ka ce wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce bane tunda ai sahabi ne ya fadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza in ni ne na fadi yan sai ka ce in kawo maka inda na gani in ce maka na ganshi a cikin Tirmidhi ka ce to aje abinci ga Tirmidhi din hadisin ya inganta ko bai inganta to duk an tsallake wannan sahabin ne ya fadi cewa ga abin da manzon Allah ya ce amma sai wannan mutum sai jikin shi ya kamarawa istinkaran lidhalika yana musun wannan sifan da aka kawo ni Allah faqala sai sayyidina abdullahi dan abbasin yace ma faraqa ko ma faraqu haula'i ma faraqu haula'i wadancan mutanen tsoran me suke yi me ya same su haka tsoran me suke yi din an kawo abin da Allah da manzansa suka tabbatar ma Allah Allah ya tabbatar ma kansa da kaza tsoran me kake kai ka tabbatar manzan Allah ya kawo sifa kaza ga Allah shi yafi ka sanin Allah to tsoran me kake yi kun gane tsoran me zaka ji kai ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa tsoran me zaka ji ka tabbatar ma Allah da abin da manzan Allah ya tabbatar masa da kai da manzan Allah wane yafi sanin Allah har magana ta sanai da Allah har waɗansu ma suna ganin ya ga Allah wai in kana ba shine magana mafi rinjaye ba amma yana magana da Allah yana samun sako daga Allah Allah na gaya mishi sifofinsa da sunayensa a cikin hadisi ma akwai sifofi da sunayen Allah da yake babu wanda ya san su sai annaba da manzanni ko ba haka bane babu wanda ya san su sai annaba da manzanni Allah ku danta babu wanda ya san su sai annaba da manzanni akwai sunayen da yake yazo a cikin alqur'ani ga yinin kowa yana iya sanin su da sunna akwai sunayen da sifofin da suke Allah ya zabi annaba da manzanni ne kada ya gaya musu kai akwai sunaye da sifofin da yake ma Allah bai gaya ba kowa ba yana cikin ilimin gaibi to annabi ya san Allah sai ya fadi ya ce Allah yana da sifa iri kaza da iri kaza da iri kaza to ma faraqu haula tsoran me wa'annan mutanen suke yi matsalar da za ta faru anan shine idan dai annabi ya tabbata annabi ya tabbatar ma Allah da wata sifa sai kai kana jin dare-daren tabbatar ma Allah da wannan sifa ko sunan to a wannan lokacin na daidai akwai nau'in musu a ciki sannan kuma akwai nau'in cin gyaran Allah ko annabi duk wanda ya ci gyaran Allah ko ya ci gyaran annabi me hukuncin sa kafirci ko ku ta ba mun fadin wannan ku ce kafirci mutum yazo ya ce Allah bai daidai ba ya kafirta ko yana ne a musulmi da haka ko yayi da zance ko yayi da aiki duk daya ne kun gane ko mutum yayi da faka ko yayi da aiki duk daya ne hukuncin su daya ne duk kafirci ne to shine sayyidina abdullahi dan abbas sun ce cewa ma faraqu haula wa innam mutanen tsorin ne suke yi a wani abin nan dabtin kamar yadda malamai suka kawo kana iya karanta shi ma faraqa ko ma farraqa haula in ka ce ma farraqa waɗannan mutanen sun kasa tantancewa tsakankanin ƙarya da gaskiya gaskiya ita ce abin da Qur'ani da sunna ta zo da shi ƙarya kuma ita ce hauman mutane da kamakamin su to waɗannan mutanen sun kasa tantance menene ake karba ita ce gaskiya idan ta zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama gaskiya sai a karba ƙarya kuma shine shaci faɗi da abin da zaka gina shi akan mafarki ko makamantan wannan duk ƙare da yi ne to sun kasa bambance a tsakankanin abin da za a karba ita ce gaskiya ita ce kuma abin da ta fito daga Allah da manzo da abin da ba za a karba ba ita ce shaci faɗin mutane to wannan manzon Allah ya tabbatar ma Allah to me tsoran me suke sun kasa bambancewa ko kuma kana iya cewa ma faraqa haula menene ya raba tunanin waɗannan mutanen in gaskiya ta zo ta wani guri su karɓa in gaskiyan ta zo ta wani guri su kasa karɓa ya raba musu hankali duk kana iya yin wannan sai sayyidina abbas yake cewa me ya samu waɗannan mutane yajiduna raqatan inda muhkamihi idan an kawo bayani akan sifofin Allah ko kuma idan an kawo muhkam na alqur'ani ko na shari'a muhkam daga al-ihkam ihkam shine wato bayyanannen hukunci shine muhkam bayyanannen hukunci kishiyansa shine mutashabih hukuncin da yake baya bayyana sai ka nemo wani nassin ka hada sannan zaka gane shi alqur'ani mai girma gabaki dayansa muhkam ne wato komi na shi qarara ne qur'ani da shari'ar Allah komi na shi qarara ne babu wata aya a cikin alqur'ani mai girma face qarara take ko dai ka san ma'ananta kai tsaye ko kuma ko baka gane ma'ananta ba zaka gane safan da ke karkashin ta ka gane ya zama karrake ne ko baka gane ayan kai tsaye ba to in ka nemi wata ayan ka hada bayanin zai fito maka karara ya zama gabaki dayansa muhkam haka nan qur'ani gabaki dayansa mutashabih akwai tashabu a ciki me ma'anar tashabu kamanceceniya da labarurukan da ke ciki sun yi kama da juna da hukuncen da ke ciki sun yi kama da juna da dokoki da tsare-tsaren da ke ciki sun yi kama da juna da haka qur'ani wani bai warware wani ma'anan wannan shine ma'anan duk inda ka ji qur'ani ya kawo cewa qur'ani muhkam ne kamar farkon suratu hud kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir Allah ya ce qur'ani wani littafi ne wanda yake uhkimat ayatuhu an kware matuka gurin tsara ayoyinsa da hukuncen sa gabaki dai an tsara su kuma sun fito karara babu wani shubha ko kuma ta babu a ciki haka nan ayan farkon cikin suratu yunus tilka ayatul kitabil hakim alhakim bi ma'ana alhikam ayoyin alqur'ani mai girma gabaki dayan sa muhkam ne karara suke mutashabih kuma kamar yadda ya ka a cikin suratu zumar Allahu nazzala ahsan hadithi kitaban mutashabihan qur'ani littafi ne wanda yake mutashabih yayi kama da junan sa babu wani tukka da warware a ciki wani wuri bai warware wani wuri bai cin karo da wani wuri in kaga qur'ani a fahimtan ka wani wuri ya ci karo da wani wuri to ya nuna akwai sauran ka malam a koma makaranta a koma aje ai karatu malamai da dama sun yi rubuce-rubuce akan ayoyin da waɗansu suke ganin kamar akwai cin karo da juna amma malaman suna bayani sai ka komi ya fito maka karara da haka alqur'ani mai girma mutashabih yana da kamanceceniya da juna to sai dai akwai aya a cikin alqur'ani mai girma kuma wacce ta zo da ma'anan muhkam da mutashabih sabanin wannan da ka sani ita ce ne a cikin suratu ali imran huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun a cikin alqur'ani mai girma akwai ayoyi muhkamatun qarar suke hunna ummul kitabi sune mafi yawan ayoyin alqur'ani mai girma wa ukharu mutashabihat amma akwai waɗansu ayoyin su kuma suna da tashabu shi kuma tashabu ba kamanceceniya ake nufi ba ana nufin ma'anan su bai fitowa qarara har sai ka nemo waɗansu ayoyin ko ka nemo waɗansu hadisai ka gwama sannan ma'anan su zai fito da kaga da wannan kenan sai ya zama qur'ani duka muhkam ne kuma duka mutashabih ne a wancan fassarar da muka yi na farko sannan kuma qur'ani waɗansu ayoyin tartar suke fitowa kamar a ce wa aqimus salata kamar a ce qul huwallahu ahad qarara ne babu wani damuwa a ciki amma akwai ayoyin da yake sai ka nemi waɗansu ayoyin yan uwansu sannan zaka gane hakikanin ma'anansu kamar misali a ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryata da mu tafarkin da Allah ka rika daukan mataki akan waɗancan yaran da suka tsaya su yi ta wasa a wurin can musamman wanda kuke baya can eh a rika daukan mataki ai shine in aka sa mutum ɗaya ya rika tsayo a wurin shikenan an gama da babu kila kun fahimci abin da nake nufi na mun ci abin da nake bayani me nake cewa wa ukharu mutashabihat akwai waɗanda yake suna da tashabu shi kuma shine ma'anan ba zai fito ba okay ina bada misali siratal ladina an'amta alaihim ka shiryata da mu tafarkin waɗanda kai musu ni'ima to su waye Allah ya musu ni'ima to kaga kana da buƙatun dan ka gano su waye aka yi musu ni'ima ka nemo wata ayan dan ta fassara maka kana iya ɗauko ayoyin cikin suratu maryam da Allah ya gama bayani sai ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim ya zayyano annabawa da manzani har da ita maryam din karan kanta da ya gama bayani sai ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim kaga wannan ayan ta fassara maka wancan imma baka gane su wane ne an'ama Allahu alaihim ba to wannan ayin ita ce maka bayanin su kun gane to kaga in ka dauki wannan mutashabi bai fito maka karar ba to ga wata ayin ta fassara maka ko kuma qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim wa may yuti' Allahu wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin kaga shikenan ya fito karar yake ila an fahimce ni da kyau wadansu sukan sanya mutashabi a matsayin irin alif lam mim sad alif lam mim ra alif lam ra alif lam mim suna daukan duk mutashabih ne amma su ma in ka dauke su a mutashabihat amma kana dauko to menene sakon dake karkashin su cewa ana kalubalantan quraishawa ne in kun isa ga irin harfan da alqur'ani mai girma ya zo da ya ginu tas karkashin su irin su alifum ne irin su lam irin su mim irin su sad irin su abin nan ha'un irin su ya'un to in kun isa kuma ku dauko irin waɗannan harfan ku gina fatankucin alqur'ani ka dai gane al'amarin da ake nufi wadan suna fahimtar mutashabihat abubuwan da ke da alaka da gaibu ka san fassarar su amma baka san hakikanin ma'anar su kaman sufofin Allah ka san fassarar su amma ya sifan take baka sani hakikanin ta ba kila an fahimta wannan na dan yi bayani ne domin a gane maganar sayyidina Abdullahi dan Abbas yace yajiduna raqatan inda muhkamihi duk lokacin da aka kawo musu nassi wanda yake muhkam bayyanan ne karara gayi nan yajiduna raqqa sai su taushi sai su karba wayahlikuna inda mutashabihi amma duk lokacin da aka kawo musu nassin da hankalin su bai gane shi ba sai su halaka so amma cikin bayanan da nayi idan aka kawo maka nassin da baka gane ba wani mataki ya waje baka dauka in baka gane bane sai ka je ka samu wadanda suka gane sai su yi maka bayani in kuma ka takaita abin ne to sai ka bude ayoyin da hadisi sai ka nemo abin da zai fassara maka wannan in kuma akan al'amarin sufofin Allah da sunayensa ne sai ka yadda da su ka karbe su amma hakikanin ma'anan su hakikanin yadda suke yana wurin Allah amma dai ka yadda Allah na da hannu amma ya hakikanin ta yake baka isa ka sani ba ka yadda Allah na da ido ya hakikanin idan Allah yake baka sani ba ka'idin da ake tafiya da muhkam kenan amma in aka kawo musu ayoyin da suke karara sai su karba in aka kawo ayoyin da suke mutashabihat suna da bukatun a nemo dan suna so san a gwama sannan su gane sai su karba to kaga zuciyansu ta rabu biyu suna karban wani nassi suna kafirce wani nassi wahum yakfuruna bir rahman kin suna iya zuciyansu tana iya karban wani abu cikin shari'an Allah wani lokaci ba ta iya karba kuma fa majza'u zalika man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya duk wanda yake karban wani nassi ya kyale wani nassi bayan kuma hanya daya ne aka bi wadannan nasosan suka zo to irin wannan ba shi da wani hukunci a duniya sai kaskanci da walakanci a duniya da lahira Allah ba shi da tadda abinda ke jefa mutane suna wannan kamar yadda nace na farko dai jahilci jahilci na jefa mutane cikin irin wannan bid'a da kuma karancin fahimta da kuma rashin daukan ilimi daga mabubbuganta na asali malamai waɗanda suka sha ilimi suka koshi su karantar da kai to in aka samu rashin wannan yana iya jefa ka da kai da malamin naka duka fada cikin rudani da hauma-hauma shi yasa abin da ya wajaba akan bawa in za ka yi karatu ka tantance kar ka nemi malamin da zai ta tusa maka shubuhuhi kullun ya ta tusa maka shubuhuhi ya ta tusa maka shubuhuhi ko da ko in ya tusa maka shubuhan zai nemi ya warware akwai yiwuwar lokacin da ya tusa shubuhan zuciyanka tana bude lokacin da zai nemi ya warware shubuhan ya bada amsan ta zuciyanka ta rufe sai ya kasance ya tusa maka cuta amma bai tusa maka maganin ba kila an fahimta yawwa Allah ka shiryatar da mu mali yace wallan ma sami at quraishun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru arrahman ankaru zalika yayin da quraishawa suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin sunan Allah na arrahman ankaru zalika sai suka yi musu suka ce ba mu yadda ba wannan ko ya faru ne lokacin da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sujada yana kiran ya Allah ya Rahman ko kuma ya sa a rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce ka gani wannan mutumin ya zo yana cewa wai shi yana bautan abu daya ne alhalin abu biyu yake bauta yana bautan Allahu yana bautan Ar-Rahman da aka sai suka fassara shi a matsayin yana bautan abibi to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wahum yakfuruna bir-Rahman suna kafirce mu sunan Allah ne Ar-Rahman shine kuma sai Allah ya saukar da qulidu Allah aw idu Ar-Rahman ko ka roki Allah da sunan shi ne Allahu ko ka roki Allah da sunan shi ne Ar-Rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna duk sunan da kaga dama ka kira Allah dai yana koma zuwa ga natija ɗaya ne ila an fahimci inda kyau so da aka kafirce ma ko kuma musum wani suna ko wata sifa daga cikin sunaye ko sifofin Allah nau'i ne daga cikin nau'o'in kafirci mallai ce fihi masa'il cikin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula mas'ala ta farko adamul imani bi jahli shay'in min al-asma'i wa sifat imani ya ruguje idan dai mutun ya musun wani abu daga cikin sunayen Allah da sifofin Allah athaniyatu mas'ala ta biyu tafsiru ayatin ra'd mun fahimci ma'anan ayin da ke cikin suratul ra'd wa hum yakfuruna bir-rahman athalithatu mas'ala ta uku tarku at-tahdifi bima la yafhamu as-sami'u shine idan ka fahimci me sauraron ka ba zai fahimci wani hadisi ko wata magana ba to kar ka gaya mishi wannan hadisin ka bari ilimin shi kai a hankali tukuna an gano wannan da kyau ko jama'a wani malami ya taba zuwa zai karantar da yara yan primary ko yan nazari shi bai san yadda ake mu'amala da yara ba da ya shiga aji yace to zamu fara darasin tauhidi waye wane ne Allah yara suka ce ni ne yana tambayar su wane ne Allah ko wani yaro daga nan shine yace haka jikin shi ya kamara ya ja makan shi fitina to kaga ba dubara bace kaje ka samu wanda hankalin sa ba zai kai baka ce waye Allah sai ce ni ne yawa sai ka ba su abun da hankalin sa zai dauka Ar-rabi'atu mas'ala ta hudu dhikrul illa annahu yufdi ila takdhib Allah wa rasuli cewa duk inda kai mu mutane maganan da hankalin su ba zai karba ba akan Allah da manzo suna iya kareta Allah da manzo walau lam yata'ammad al-munkir koda ko shi mai musun ba wai yana nufin ya kareta Allah bane amma abin ne kokolwan shi bata kama ba to sai ka bari ka bi shi a hankali yau ka gaya mishi a gobe ka gaya mishi b jibi ka ga da a makaranta sai a ce mana 1 - 1 = 0 ko to 0 - 1 sai a ce cannot amma an kaje jami'a sai ka ji yana yiwuwa 0 - 1 yana yiwuwa mallam Ali yana yiwuwa ko mu a can an gaya mana cannot ba zai taba yiwuwa ba ashe yana yiwuwa to amma a hankali amma da ajetun ranar farko a ce maka y - za = 0 sai ka ce wallahi ƙarya ne amma an kaje jami'a sai ka duka gane wannan to haka ake daukan mutane a cikin bagin sunayen Allah al-khamisatu mas'ala ta biyar kuma ta ƙarshe kalamu ibn Abbas mun ji zancen sayyidina Abdullahi dan Abbas limanistan karshe min zalika ga mutumin da ya musu wani abu daga cikin sunayen Allah ko sifofin sa wa annahu halaka cewa wannan mutun ya halaka wannan shine karshen wannan babi insha Allah ta'ala mas'aloli za su biyo in muka je karatun al-aqidatul wasatiyya abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk